Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Laraba 25 ga wannan watan Oktoban shekarar 2017 akan mitoci da suka dade 25 31 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin Ghana. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan dare. Baba Yakubu Makiri ne tare da Maryam Dauda. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin. To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Niger suna nan suna aiki gadagadan don ganin an kawo ƙarshen aurar da ƙananan yaran mata da shekarun su bai kai na aure ba. Kuma akan hakan ne za mu nemi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan yadda kuke kallon kokari da wasu shugabanni da kungiyoyi ke yi na hana aurar da ƙananan yara. Akwai kuma labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Fadar shugaban Amurka da shugaban majalisar dattijan ƙasar sun yi kokari su dinke barakar da ke ƙara faɗaɗa a jam'iyyar Republican mai mulki. Sabuwar rashin jituwar da ta kunno kai a majalisar ita ce lokacin da Senator Jeff Flake na jihar Arizona ya caccaki halayyar shugaba Trump ya kuma sanar da cewa ba zai sake tsayawa takara ba a shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Mr. Flake, wanda wannan shine karansa na farko akan wannan mukamin, wanda kuma yayi aiki a majalisar wakilai na tsawon shekaru 12, ya ce batun basira ne babba a yi shiru yayin da ake ruguza al'adu da muhimman abubuwan da suka hada kan Amurka, yayin da kuma tunanin da ake amfani da harafa 140 wajen rubuta su a shafin Twitter ke barazana ga kawance da yarjejeniyoyin da ke tabbatar da zaman lafiya a fadin duniya. Mr. Flake ya kara da cewa jam'iyyar Republican ta dade tana yaudarar kanta akan cewa Trump zai yi abin da ya dace. Da yake mar da maitani a shafin Twitter sa, shugaba Trump ya ce Senator Flake da Coker sun gane cewa ba za su ci zabe ba, shi yasa yanzu suka fusata suke bakaken maganganu.
Amurka ta kuduri aniyar karfafa dangantaka da ke tsakanin ta da India, inda sakataren harkokin wajen kasar Rex Tillerson ya gana da shugaban India ciki hadda Prime Minister Narendra Modi a birnin New Delhi a lokacin wata ziyarar da ya kai wadda ke nuna karfin kawancin kasashen biyu. Yaki da ta'addanci da rawar da India za ta taka wajen haɓaka ci gaban Afghanistan su ne muhimman batutuwa da ministan harkokin wajen India Sushma Swaraj da Tillerson suka tattauna a kai. Tillerson dai ya isa babban birnin kasar ta India ce bayan da ya je Kabul da kuma Islamabad. Ma'aikatan harkokin wajen India ta ce Prime Minister kasar Narendra Modi ya yaba da dangantakan kasashen biyu wanda ke haɓaka a lokacin da ya gana da Tillerson. Ya kuma ce kasashen biyu sun ɗauri ƙudurori wanda suka hada da kawar da ta'addanci da wuraren 'yan ta'adda, yayin da ake neman da samar da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a ƙasar Afghanistan.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun kolin ƙasar Kenya ta gaza sauraron ƙarar da aka shigar akan neman ta dage zaben shugabancin ƙasar da ake shirin yi. Hakan ya share hanyar a gudanar da zaben gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. Wani babban alkali David Maraga ya faɗi cewa cikin alkalai 7 da ake da su, 2 ne kawai suka je kotu. Hakan ya gaza adadin alkalai 5 da ake bukata don yanke hukunci. Wani alkali kuma ya ce na dan jami'an hukumar zaben da aka yi don zaben na gobe ba bisa ka'ida aka yi su ba. Sai dai hukumar zaben Kenya ta ce naɗe-naɗen na bisa ka'ida ne, kuma jami'an za su gudanar da harkokin zaben shugaban ƙasa wanda za a yi gobe.
An kashe wasu fararen hula guda 2 a wani sojan dakarun kungiyar haɗin kan Afirka da wasu mayakan kungiyar Al-Shabab su 2 a wani harin kwantan bauna wanda aka kai a yau Laraba a wajen birnin Mogadishu. An yi harbe-harben bindiga bayan fashewar wani abu. Motar dakarun kungiyar haɗin kan African ita ce aka auna a wannan halin da aka kai, a cewar waɗanda suka shaidi lamarin. Mai magana da yawun dakarun kungiyar haɗin kan Afirka ta AMISOM, Lieutenant Colonel Wilson Rono, ya faɗa wa muryar Amurka sashen Somalia cewa an kashe wani sojan ƙasar Uganda, bayan haka da wani soja kuma ya sami mummunan rauni a harin da aka kai akan wato lokaci ko kuma aka kai musu. Yace dakarun AMISOM sun yi musayar wuta da mayakan Al-Shabab, inda suka kashe guda hudu daga cikin mayakan. Rono ya tabbatar da kisan fararen hula guda biyu a musayar wutar da ta faru a yau. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, hukumomi a jamhuriyar Nijar suna iya kokarin su don tabbatar da ganin cewa an kawo ƙarshen aurar da 'yan mata tun shekarun su bai kai na aure ba. Wakiliyarmu Tamar Abari ta binciko muna wannan al'amari, inda ta tattauna da wasu yaran mata da suka fada cikin irin wannan matsalar.
Suna na Hajara.
Me ne ka kira?
Yau dan hudari da na aihu ya same ni. Eh, na yi dogon naƙuda a na aihu. Da sauki ina ji da sauki, amma iya duba a karo an sa robal ma duba yake.
Ni mijina ma aure na shekara guda ne da ciwon, kuma na samu daidai wata shida ya yi aure.
Suna na Hasiya, shekara ta 14. Matsala ta shi ne uwayena tun da wuri suka yi min arme tun ina da shekara 14. Shi ne ni kuma na gani gaskiya ba zan iya zama ba sai na tserewa ta.
Wasu 'yan mata kenan da suka haɗu da illar auren wuri. Duk da faɗika tashin da gwamnati da ƙungiyoyi na duniya ke yi kan aurar da yara shekarun su basu kai ba, za a iya cewa da sauran rana a kaba. Ƙasar Nijar ma dai na daga cikin ƙasashen da abin yake neman yayi kamari. Madam Rabi Sumana, darakta ce ta hukumar da ke kula da kyautata rayuwar mata a nan jihar Jamagaran, ta yi ƙarin haske kan lamarin.
Gaskiya a Nijar wannan shahanin na ya shahe mu kwarai-kwarai. Ya shahe mu tun da Nijar ma yana cikin kasashen da suke arman da yara shekaru su ba su kai ba. Kamar da cikin abun nan kashi 124 sun kai arme kamin shekara 15. Kuma an ka samu wajen 76 mata da sun kai aure kama masu kai 18. In an duba kamar jihar Maradi da Zandar da Tawan da abun ya bunkasa kware.
Madarabi ta ci gaba da cewa a irin kokarin da suke yi sun fara samun nasarori.
Muna wayan kan al'umma duka ana wayar su da 'yan matan ma a waye musu kai ga dillolin da arman gauga na kawo. UNICEF ya kirkiro wani proje, mun fara warware matsala. Mun sa komiti cikin garuruwa mun bari komiti na sai a warware arman zancen arme, a ce yarinya tana karatun ba a yi mata arme. Yarinya bata isa ba, ba a yi mata arme.
Duk da ma dai ta yi kira ga ƙungiyoyi masu zaman kansu da masu hannu da shuni su taimaka musu.
To yanzu mu problem don guda. Arman gaugawan da muna nan ga ce a bari, muna nan ga nemi alhorma su bari, suna nan ga gane. Amma yanzu muna so ne masu hannu da shuni su kama muna 'yan matan nan da muka ce ba mu sa su dace aure da wuri. Me za su yi? A koya musu aikin hannu, a maida su lokal, a yaki da jahilci. Cikin su akwai wadanda ana iya a maida su kuma makaranta.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.
To madalla, a gaida Tamar Abari. Kuma akan wannan batu ne za mu nemi ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan yadda kuke kallon irin kokari da hukumomi da kuma wasu ƙungiyoyi suke yi na ganin cewa an daina aurar da yara ƙanana wanda shekarunsu bai kai ba. Jama'a kada ku manta kuna shan waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington yanzu karfe 4:39 na yamma kenan a nan Washington DC. Kafin mu je ga shirinmu na gaba da za mu ba ku dama ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku, sai a shakata da wannan waƙar.
Yeah.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To, mun samu kira daga jihar Katsina. Wane ne a Katsina?
Zayyana Abdullahi Ankara, wanda aka fi sani da shugaba Zayyana Yaro Ankara.
To, Malam Zayyana, bismillah.
To, ra'ayina game da auren yara kan kanana. Wanda an riga an sani cewa al'adar ƙasar nan tun kafin wannan lokaci akan aurar da wato akan kama yara tun suna.
Malam Zayyan, da za ka yi da sauri don saboda jama'a suna nan suna jira. Ko dai layin ne, ko dai layin ne ba abin nan. Na'am. To, ina jin abin nan layin Malam Zayyan bai tsaya ba. Bari mu je Kaduna. Wani ne a Kaduna?
To, assalamu alaikum.
Wa rahmatullahi
ta'ala wa barakatuhu. Adamu Jeje daga kamfanin Fati Jaji Kaduna Nigeria. Ma ni ra'ayina dangane da wannan maudu'i da kuka kawo mana a halin yanzu. Ni har ga Allah ban cika so abu ya zo ya rika shafan addini muna katsalandan a ciki ba. Idan muka duba tarihin addinin Islam, za mu ga manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda muke koyi da shi. Aure akwai auren da yarinyar nan bata gama shekara 10 ba, kuma ta tare a da a gidansa. To kaga irin waɗannan abubuwa bai kamata ba a dauki wani abu na zamani.
To amma malam, malam kada saurare na, malam na saurare na. Kada ka manta Annabi da aka bashi wannan yarinyar ba gaba ɗaya ne ta ta tare kwata-kwata yayin zaman aure, yanda muka san yanzu ba za da zama da matan aure ba. Akwai lokacin da ta kai
shekara 15 ba dai a gida,
a wancan zamanin mai shekara 15 da mai shekara 15 wannan lokaci. Bari mu auna waɗannan likitoci da masana suka duba suka ga illan da wannan abu yake yi, shi yasa ake yi, ka gane? Shi kuma addini bai yadda idan abu na cutar da al'umma a zuba ido a kyale don saboda tsohuwar al'ada ba ce. Bari mu je jihar Kano kaman da akwai wani a Kano. Wani ne a Kano?
Halo.
Na'am.
Mai magana Alhaisan ɗan kaka mai fanta.
To, Alhaisan, bismillah. Sai da
cinta jami'an kungiyar zaɓen kasa ƙasa.
To, Alhaisan, muna jin ka.
Gaskiya auren wuri da ake magana kansa yana da illa irin tasa. Ko wani ɓangaren yana da ma'ana irin tasa.
Na'am.
Damuwanmu da kan abin shine yawanci daga inda propaganda ta fito da masu propagandar da abin da yasa ake propagandar, amma shi kansa ba a magana akan lalata dan adam wajen baɗala, wato karuwanci da abubuwa sun fi illa akan wannan abubuwa. Amma duk da haka muna goyon bayan a bari yara su kwari kafin a yi musu aure, amma kuma da kuwa propaganda ta fito ne muke suka, mu muna da suka kan masu propaganda.
To, mun gode kwarai da gaske. Har yau dai muna can a jihar Kano ɗin. Wane ne kuma mutum na biyu a Kano?
Assalamu alaikum.
Amma wa alaikum assalam wa rahmatullah.
An haida ji sadi ba ko shi karamar hukumar Shanono Kano ce.
To, bismillah.
Najeriya, mazaunin garin Abuja.
To.
A ra'ayin mu ɗaya da wannan bawan Allah wanda kuka rubu da shi yanzu, ba muna su kansu mutanen da suke kawo wannan motion din ba, amma ya kamata a ce a rika amfani da yadda yara kuma yanzu suke gudanar da rayuwarsu, domin wasu yaran idan ba a yi musu auren ba kuma sai kaga sun shiga wani hali daban wanda ma shari'a ba ta yadda da shi ba. Kaga in an yi auren ba a yi laifi ba, amma kuma in ba a bari ma ba a bari an auren ba nan ma ba a yi laifi ba. Amma wanda suke ƙarfafa abin akan cewa lallai kaza kaza kaza, to gaskiyar magana ni ma ra'ayin mu da wannan bayan Allah ina sukan abu.
To amma kafin ka sauke layi kada ka manta wasu kuma tura su auren da aka yi da wuri shi ya jefa su cikin karuwancin. Don saboda akwai yaran da muka hira da su ɗaya daga ciki abin da ta ce ya je ya fata karuwancin kenan. Shi yasa duk huskokin biyu suna da illolinsu kuma suna da alferinsu kamar yadda ka riga ka faɗi. Amma tunda masana masu kula da kiwon lafiya suka ce wannan abu bancin wato harkan talauci da yake haifarwa yana kuma kawo rashin lafiya, ya kamata mu riƙa yi muna la'akari. Amma na yadda da maganarka a duba huskoki bin.
Haka ne, wannan yanzu kamar nake jin daga wata yarinya daga Niger tana cewa auren dole ne ya fata ba ta san auren aka tilasta mata ta gudu ta bar iyayenta. To kaga wannan bai dace a irin wannan ba.
To mun gode kwarai da gaske, bari yawa. To mun gode kwarai da gaske, bari mu je jihar Niger. Wani ne a Niger?
Salamu alaikum, kana magana da Basir Alhaji daga nan Sule jami'an Niger.
To bismillah man Sule. Muna ji ka.
Ina yana akan wannan maudu'i da kuke kan shi. Gaskiya yana wata duk lokacin da ake magana auren wani sai ran kawo na hadisi. Ni fa ga inda duk mutum da san da ake akan irin wannan matsaloli wallahi ba ma sa hadisi bane ingantattu.
Allah sarki.
Wallahi Allah, amma mutane daga an yi magana irin wannan ko misali ko da abin ingantattu ne ake magana irin lafiya kamar irin wannan to yana da kyau ana yin uzuri ko da ana ce ma takan ce akwai laluri. So da haka ni yana kira ga mutane don Allah da annabi ko da lokacin Alkur'ani yana nuna mana cewa abin nan akwai isa, akwai balaga da Allah ke magana isa ce, amma zai rinka dangata addini ana yin abubuwan da kamar ba su dace ba.
To mun gode kwarai da gaske, bari mu je jihar Nasarawa. Wane ne a jihar Nasarawa?
Abubakar Aliyu daga lafiya jihar Nasarawa.
To mallam Abubakar Aliyu, bismillah.
Sai dai ayi hakuri, ban san akan me kuke tattaunawa, sai dai na kira ku da abin da ya dame ni ne.
To bamu san dai abin da ya bamu san abin da ya dame ka ba dai, amma muna magana ne akan wato ya kuke kallon yanda ainihin auren wuri da ake yi ma kananan yaran mata yadda wato wannan abin ke tafiya. Ina ji ba malamin Nasara layin ka ya katse. Yanzu za mu je jihar Lagos, wato jihar Iko kenan. Wani ne a jihar Iko?
Ya Abubakar Umar Zutuwa.
To mala Abubakar.
Zan yi Lagos.
To
ina muku fatan alheri irin wannan aiki da suke gabata, Allah ya saka muku da alheri.
Amin summa amin.
Sannan kuma ra'ayina gaskiya ne shi aure wannan na wuri ba shi ne ke kawo abin da ba, mutum da ya kiyaye dokoki na Allah shi ke kawo abin nan. Sannan wannan abu dai ana tsara shi ne don kauce wa talauci. Amma akwai mutane, akwai wanda suka yi aure, ƴaƴan suka aure da ƴaƴan su suna ɗan shekara 12-14 kuma har sun zama manya ba abin da ya faru da su. Akwai kuma wanda suka yi aure daga baya kuma sun samu matsaloli. Wannan rayuwa ta Allah ne, amma a kula da abin da aka kawo, mutanen da suka kawo tsare su, in ya dace kada su kawo akan cewa duk su tilo samu wasu masu wani addini sun rabu da addininsu. Kada a sanya addini a ciki, a yi tsakani da Allah.
To mun gode mun gode
rayuwa.
Mun gode mallam Abubakar. Bari mu je Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
To mallam Ibrahim, ina jin ka.
To gaskiya yana da kyau, zamani ne zo a rike zamani, matukar ma'abota sani ne suka yi magana a wannan bangaren. Ina da ra'ayin
layin Ibrahim Alaramma ya abu nan. Bari mu je jihar Port Harcourt. Wane ne a Port Harcourt?
A Port Harcourt Hashim Mamman ne dan Niger wanda yake zama a nan jihar Rivers. Alƙalin kungiya mazauna Ilele.
To mallam Ashiru, muna jin ka.
Gaskiya game da Arman Doli, wurin da aka duba dole ne a yi ma ƴan matan aure, saboda idan ka duba yanayin da muke ciki da gurɓatar tarbiyyar da ake ciki da tsarnin da muke ciki, to gaskiya dole ne mutum in ya shiga ta aure ya yi mata aure babu ruwan shi da wata doka ta ƙasa ko ta gwamnati, tunda dai abin bai saba mu addini ba. Saboda abin da za a yi fama da shi ba auren dole ya kamata a yi yaƙi da shi ba, a yi yaƙi da cin zarafin mata da ƙananan yara, cin zarafin mata a gidajen aure da wurin uwayensu, kuzarin kananan yara ya yi umu a kan ake an mata wai auren dole ana yaki a
to mun gode kware mala ashiru ka takaita saboda wasu kuma su samu su shigo.
Salamu alaikum.
Yawa mun samu kira, wani ne a Kano?
Na tare da Umar Ofisa Unguwa Oku Lai mai fata da kungiyar Aminan Juna da kanan jihar Kano wato kanan Dawo. Gaskiya wannan abin da muke gani da yaki da cin zarafi da mata kamata ya dauki mataki akan saboda abin ya wuce guda da iri. Gaskiya hukumomi ya ce ba su dauki doka mai tsauri, wannan shine a takaice saboda ba lokaci. Umar Ofisa Unguwa Oku Lai mai fata da jihar Kano a taki lafiya.
Na ku gode Malam Umar, mun gode jama'a da kuka samu dama kuka kira mu. To yanzu kuma ga shirin labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu fara wa labarin wasannin ne da League kasar Ghana. Rashin jiha buran kafo na kungiyar 'yan jaridan Ghana GJA a takaice ta jinjina wa Edwana Stars da ke da matsuguni a damahin kuro da lashe wasan League din Ghana na shekara ta 2017. Karo na biyu kenan tana lashe wannan gasa. Ko da yake ta sha kashi a hannun Ashgora wasan karshe a Allen Clay Stadium da ke Obuasi. Sai dai karshen League din na tattare da rudani ko rashin tabbas saboda yawan zargin cin hanci da wasannin gamin baki. Misalin wasa tsakanin House of Oak da Inter Allies ana zargin hasa da yin mata sassauci har ta samu galaba a kanta. Sai dai kuma Pakosi Indob wanda shike da Almena Shark da ke barazanan kai Wilfred da Osai Pama shugaban ta mai Youth Kotu saboda zargin da yayi masa na bada cin hanci a wasannin na league. Daga league Ghana sai labarin Black Salet in Ghana. Bayan nan kungiyar Black Salet din Ghana ta sha kashi da ci 2-1 a hannun takwarata na kasar Mali a wasan kusa da na karshe na gasan cin kofin duniya na matasa kasar shekaru 17. Mai koyar da Black Stars wasa coach Fabian na shan zargi iri-iri. Daya a cikin su shine yana karban kuɗi hannun ɗan wasa kan ya zabe su su yi wasa. Abinda ya ƙaryata yace wannan ko kadan ba ɗabi'arsa bane kuma ba zai tsiri wannan ɗabi'ar ba, sai dai kamar yadda ya ce sautari yakan taimakawa wasu ɗan wasan marasa galihu da kan shigo fagen wasa. A halin dai yanzu akwai alamar hukumar kwallon kafar Ghana na nazarin yin hannun riga da shi ɗin saboda rashin yin katabus a gasar. Tuni dai kungiyar Black Stars suka dawo gida da wannan labari. Muka iso ƙarshen labarin wasannin. Redwana La Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka a Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Prime Minister kasar Cambodia Hun Sen yanzu aka dai ta dauki matakin da ya dace na ganin ta rusa jami'an nan mai suna Cambodian National Rescue Party wato CNRP da takaice. Domin ko ta hanyar da doka ta na dace ta bi na yin hakan. Sai dai wannan ya sa Amurka ta damu matuka gaya game da dokar da majalisar dokokin kasar ta dauka game da wannan dokar gudanar da zabe a kasar. Domin idan har wannan dokar ta samu amincewa to kenan wannan yana nufin dokar da ma'aikatar cikin gida na kasar ta samar ya kawo ƙarshen jam'iyyar nan ta CNRP. Wannan kuma zai hana miliyoyin 'yan kasar samun damar bayyana ra'ayinsu ta jefa kuri'a musamman ma waɗanda suka jefa wa ita jam'iyyar ta CNRP a zaben shekarar 2013 da kuma shekarar 2017. Kamar yadda mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen Amurka Heather North ke cewa muddin aka rusa jam'iyyar adawa kenan gwamnatin ta Hun ta shirya ganin ta rarraba kujerun nan 55 da ke majalisar wakilai na kasar ga jam'iyyun nan guda 5 waɗanda ba su da ko kujera guda a zaben shekarar 2013 da aka yi. Sai dai a cikin jawabin da 'yan jam'iyyar ta CNRP waɗanda ɗaukacinsu suka ƙauracewa zaman majalisar kuma suka kira wannan a matsayin wuce makaɗi da rawa da kuma take haƙƙin bil'adama. Yanzu dai wannan shine batun da ke jeran giya a cikin ƙasar na ganin gwamnatin ƙasar mai ci ta kakkaɓe duk wani ko su jama'a da take jin suna kawo mata cikas ciki ko har da 'yan jarida. Domin ko kwanan nan mahukuntan ƙasar sai da suka dakatar da wata jarida da ake rubutawa da harshen Ingilishi wadda ake kira da Cambodian Daily a kan zargin take biyan haraji mai tarin yawa, hawa kuma gidajen rediyon da suke makala shirinsu da wannan gidan rediyon wato muryar Amurka ta hana su watsa shirye-shiryensu a kan zargin sun wuce ka'ida. To sai dai wani abu shine samar da hamayya mai tsarki abu ne da ake bukata a kowane irin demokradiyya kamar da Nuwar ke cewa. Tarihi ya nuna cewa yunkurin rusa harkokin demokradiya da ke tasiri sautari yana haifar da rudani cikin al'umma maimakon raguwarsa. Don haka Amurka ta ce tana fatan ganin gwamnati za ta sake duba wannan yunkuri nata ta da duba kirin da ta yi mata na gwamnatin kasar ta saki shugaban CNRP Ken Soka daga gidan Hursuna. Shirin murya Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu ba ku labarai a takaice.
A takaice, fadar shugaban Amurka da shugaban majalisar dattijan kasan sun yi kokari su dinke barakar da ke kara fadada a jam'iyyar Republican mai mulki. Sabuwar rashin jituwar da ta kunno kai a majalisar ita ce lokacin da Senator Jeff Flake na jihar Arizona ya cece halayyar shugaba Trump ya kuma sanar da cewa ba zai sake tsayawa takara ba a shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Amurka ta kudura aniyar kara zurfafa dangantakar da ke tsakanin ta da kasar India yayin da sakataren harkokin wajen kasar Rex Tillerson ya gana da shugabannin India ciki har da Prime Minister Narendra Modi a birnin New Delhi a lokacin wata ziyara da ya kai wadda ke nuna karfin kawancen kasashen biyu. Yaki da ta'addanci da rawar da India za ta taka wajen haɓaka ci gaban Afghanistan su ne muhimman batutuwan da ministan harkokin wajen India Sushma Swaraj da Tillerson suka tattauna a kai. Kotun kolin kasar Kenya ta gaza sauraron karar da aka shigar akan neman ta dage zaben shugaban kasa da ake shirin yi. Hakan ya share hanyar a gudanar da zaben gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. Wani babban alkali David Maraga ya faɗi cewa cikin alkalai bakwai da ake da su, biyu ne kawai suka je kotu, hakan ya gaza adadin alkalai biyar da ake bukata don yanke hukunci.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau, sai kuma gobe da safe za ji wasu abokan aikin mu dauke da sauran wato shirye-shirye kenan. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wato Julie Gresham da ta taimaka mu ta shirya ta bada umarni, sai kuma injiniyanmu na wannan jari Mr. Thomas Baba ya kuma kere ke sallama da ku a kwana lafiya. Allah ba mu alheri nan nasa, amin summa amin.